kasar Ghana kamar wasu kasashen duniya ta saurari kira da ƴaƴanta da suka makale a wasu kasashe sakamakon matakan hana zirga-zirga da kasashen duniya ke dauka domin dakile annobar coronavirus da ta addabi duniya cewa a dawo da su gida. A makon da ya gabata ne ma'aikatan harkokin wajen Ghana ta fitar da wata sanarwa akan shirye-shirye da gwamnati ke yi ta dawo da ƴan kasar waɗanda suka je kasashe da dama domin gudanar da ayyukan gwamnati da kasuwanci da karatu da neman kiwon lafiya da masu ziyara da ma masu halartar taruka da sauransu wanda dokokin rufe kasashe suka shafe su. Shugaban sashen hulɗa da jama'a da kuma yaɗa labarai na ofishin jakadancin Ghana a nan Amurka Kofi Tonto ya ce ofishinsa ya samu umarni daga ma'aikatan harkokin wajen Ghana cewa ya tattara sunaye 'yan Ghana da waɗanda suke da izinin zama ƙasar da suka makale a nan Amurka domin dawo da su gida. To shin akwai yiwuwar gwamnatin za ta kwashi 'yan Ghana mazauna nan Amurka? Tambaya kenan da naiwa Kofi Tonto.
Unless the president comes out and says we put in place, you know, all the necessary measures and we can welcome every Ghanaian.
Yace hakan ba zai yiwu ba har sai shugaban kasa ya dauki matakan da suka dace, ya bada izinin yin hakan, inda zai marhabi da dawowar duk wani dan Ghana ko da mazaunin nan Amurka ne ko ma ya zama ba Amurke, amma dai yazo ana maganar 'yan Ghana ne da suka ji wata harka a kasar waje suka makale.
Right now the emphasis is on those who are stranded.
Mutanen da za a mai da su gida da ke yankin jihohin New York, New Jersey da Connecticut za su gabatar da sunayensu ne ga ƙaramin ofishin jakadancin Ghana da ke birnin New York. Waɗanda suke sauran jihohin Amurka kuma za su kai sunayensu ne ga babban ofishin jakadancin Ghana da ke birnin Washington DC. Ya kuma ce tuni suka tattara sunayen mutane sama da 500 da suke sha'awar komawa gida. Na tambayi Kofi Tonto ko gwamnati ce za ta biya kuɗin jirgi ga waɗannan mutanen, sai ya ce.
So as it stands now, leaning towards persons pool. But it can definitely change based on the data we provide.
A daidai wannan lokacin ana kan batun mutanen ne za su biya kudaden jirgin su har sai an gama tattara bayanan su, saboda a cikin takardun da suke cikewa akwai tambaya da aka musu za su iya biyan kudin jirgin su ko a'a, don haka sai bayan an kammala tattara su nan ne fa za a tabbatar da ko gwamnati ce za ta dauki nauyin kudin ko kuma za ta rage musu bashi, wanda hakan yana iya faruwa. Shiko Muhammadu Mada tsohon shugaban kungiyar 'yan Ghana ta 'yan ƙasa kuma babban jami'i a haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan Afirka a New York ya ce duk da cewar ba nan Amurka kaɗai gwamnatin za ta kwashi 'yan Ghana ba, amma taimakawa da kuɗin jirgi ba zai ɓata komai ba indai har gwamnatin tana iya yin hakan.
Tunda dai gwamnati ya ce zai evacuate mutanen gare shi, kuma wayannan mutane babu shakka da suka zama stranded duk wani kudaden da ke hannunsu war haka ya kare sun cinye. Saboda shi a wuri na da ya kamata gwamnati ya dauki nauyin kudin jirgin, so that wannan burden nan ya fit da shi kansu. Kudaden da suka zo da shi wani harakokin da za su yi duka sun riga sun gama kuma sun cinye kudadensu.
Ofishin jakadancin da ke nan Amurka ya ce nan da mako mai zuwa za a fara jigilar mutanen zuwa kasar Ghana.